Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar Niger din. Masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voihausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum barkanku da dare. Yanzu ma sahaba Imam Ali ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da shirin na dare.
Yau mun waye gari misalin tare da radiyon ke na safi. Labari ya kai ya same mu cewa an shiga wani gida gidan Malam Shehu Dan Dari da ke bayan sara ira da din ke an shiga an yanka matan shi Amina Shehu.
Kakakin rundunar ƴan sanda a jihar Kebbi Nafi'u Abubakar za mu kawo muku rahoto ba labaran duniya. A yankin Niger Delta Nigeria kuma an saki sakamakon zaben jamhuriyar Niger da aka yi a jihohin Rivers da kuma Edo. Muna kuma tafi da shirin labarin wasanni da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakatare jeneral da Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon na wata ziyara aiki a ƙasar Burundi a wani yunkuri na kwantar da tarzoma siyasa da ta mamaye ƙasar na kusan shekara guda. Mr. Ban ya isa Bujumbura babban birnin ƙasar a yau Litinin gabanin wata ganawa da zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula. Wannan ziyara na zuwa ne watanni kaɗan bayan da wata tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ta kai ziyara ƙasar domin ganin an yi zaman sasanta shugaba Nkurunziza da ɓangaren 'yan adawa. Gabanin ziyarar ta Ban an kashe mutane hudu a wasu harahara daban-daban a birnin na Bujumbura cikin sa'o'i 24. Tun a watan Afrilun shekarar da ta gabata ne ƙasar ta Burundi ta fanjama cikin rudanin siyasa bayan da shugaba Nkurunziza ya nemi tsayawa takara a karo na uku. Zaben da tuni ya lashe wanda kuma yan adawa suke ganin ya saba wa doka.
Rahotanni daga ƙasar Uganda na cewa yau Litinin ƴan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa Kizza Besigye kwanaki kadan bayan da ya fada zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wadda ya ce an tafka magudi a cikinsa. Basigye ya shirya a yau Litinin zai je hedkwatar hukumar zaben ƙasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da ƙara kan sakamakon wannan zabe. Yaman tsaro har ila yau sun kai wani samami a ofishin hedkwatar jam'iyyarsa inda suka karɓi kundin bayanan da 'yan jam'iyyar suka tattara sakamakon zaben. Kwa makon da ya gabata an tsare Basigye a wasu lokuta da dama ciki har da ranakun da suka kai ga zaben da aka yi ranar Alhamis wadda ya nuna cewa shugaba Yoweri Museveni ne ya lashe. A ranar Juma'a da ta gabata ƴan sanda sun yi wa Basigye ɗaurin talala a wani mataki na hana shi jagorantar zanga-zangar nuna adawa da nasarar da Museveni ya samu wadda aka yi hasashen ka iya sa al'amura su rincaɓe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ake zargi da bindige wasu mutane har lahira a jihar Michigan da ke nan arewacin Amurka ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin domin fuskantar tuhuma daban-daban. Jami'an tsaro sun cafke Jason Dalton ɗan shekaru 45 a jiya Lahadi bisa zarginsa da harba mutane shida har lahira sannan ya jikkata wasu biyu a birnin Kalamazoo a ranar Asabar. Mai gabatar da ƙara a garin na Kalamazoo Jeff Gatton ya ce babban al'amari ne wani mutum ya tashi yana harba mutane ba gaira ba dalili. Shi dai mutumin da ake zargi yana aiki ne da kamfanin nan mai safarar fasinja na Uber. Babban mai kula da fannin tsaro na kamfanin Uber, Joe Sullivan, ya fitar da wata sanarwa inda ya nuna kaduwarsu da samun wannan labari tare da nuna cewa suna shirye su taimaka wajen binciken wannan lamari.
Adadin waɗanda suka mutu bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa ta kudancin tsibirin Pacific da ke ɗauke da wato da ta ratsa ƙasar Fiji ranar Asabar ya ƙaru zuwa 20 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka tsira daga bala'in. Hotunan yankin da aka ɗauka ta sama ya nuna yadda guguwar ta ɓarnata gidaje tare da tumɓuke bishiyoyi da kuma haddasa ambaliyar ruwa a yankunan ƙasar. Guguwar wacce aka yi wa lakabi da Winston har ila yau ta tumɓuke turakun wayoyin wutar lantarki, lamarin da ya bar ɗimbin mutane cikin duhu da rashin hanyoyin sadarwa. Ita dai guguwar ta doshi yankin ne tana gudun kilomita 300 a cikin sa'a ɗaya, lamarin da ya taɓa wato lamari da ba a taɓa ganin irinsa ba a yankin. A yau Litinin hukumomin yankin suka janye dokar hana fita da aka saka yayin da makarantu za su ci gaba da kasancewa rufe har sai wata Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. labaran duniya kenan aka gama je daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Jama'a, za ku ji kowace jam'iyya ce cikin jam'iyyun jamhuriyar Niger ta samu nasara a wasu jihohi dake kudancin Najeriya. Yanzu za mu tafi jihar Kebbi, jihar da take fama da matsalolin tsaro da ake dangantawa da barayin dabbobi. Sai kuma kwatsar Murtala Faruk Sanyin na wakilin sashin Hausa a yankin aiko da wannan rahoto na yankan Rago da aka yi wa wata matar aure da ƴaƴanta.
Da safiyar yau din nan ne dai al'ummar unguwar Bayan Kara dake garin birnin Kebbi, babban birnin jihar ta Kebbi, suka waye gari cikin alhini da juyayi bayan da suka tarar an shiga gidan wani mutum aka kuma kashe dukkan iyalansa ta hanyar yi musu yankan Rago. Mai gidan dai Malam Shehu dan dare dan kasuwa ne da yanzu haka yayi tafiya zuwa Onitsha. Sa'adda wasu da ba tantance ko su wane ne ba suka haura gidan suka kuma yanka matarsa da dukkan ƴaƴansa. Na nemi jin ta bakin wani makwabcin gidan ta wayar tarho wanda ya nemi a saka ya sunansa.
Abin da ya faru dai mun tashi da saye mun ga yara ba su taimaka makaranta ba, sai anka dubi neman su bude gida a taimaka makaranta. To da anka yi kokarin bugun gidan ba a ji ansa kowa ba, sai da anka samu shi kana ita wanda ta rasu ya hau gina ya shiga, ko da ya shiga dai ya hito mutane rikici abin da ya gani. An ka shiga dai sai an ka ga gashi an yanke su, ita kuma an sassare ta. To abin ka san dole akwai tashin hankali. Ga mu gashi amma wallahi mun gumu kusa babu wanda ko ya san abin da faru duk cikin unguwar. Babu komi baka jiya ba, ko bugun komi baka jiya ba. Babu wani abu.
Akwai wata kila wasu da ake zargi ko kuma kamar da kuke ganin
gaskiya babu wanda takamaimai haka wanda aka zargi. Illa dai an san aikin nan dole wasu na sun kai shi. To gace da wani zagi tunda ba ai gaba gare ka ba, kuma babu wani wanda zai yi magana bayan Allah gado Allah ya tarayar su ta kare. Kaga babu wani abin da zaka ci.
Rundunar ƴan sandan jihar Kebbi dai ta tabbatar da hukumar lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya bayyana.
Yau mun waye gari misalin 9:30 ce na safe, labari ya kai ya same mu cewa an shiga wani gidan Malam Shehu dan dare dake Bayan Kara irin birnin Kebbi. An shiga an yanka matar shi Amina Shehu mai shekara 36 da ɗiyar shi Abdulhamid, annan shi Abdulhamid Shehu mai shekara 3, ɗiyar shi Hamida Shehu mai shekara 3 ita ma. Sai ɗayan makwabta haka mutum biyu da suke ta matar shi kwana. Akwai Aisha Rajiu ƴar shekara 17 da Nafisa Rajiu ƴar shekara 9. Lalle mun same su an yanka su cikin jini kwance haka.
Menene ake tsammani ko abin da mutane suke faɗa dalilin da yasa aka yi musu wannan aika-aikar?
To yanzu dai za mu ce ba wanda ake kuma, amma dai da gani dole akwai abin da ya faru. Muna nan mun tsaya da bincike insha Allah da ne mun samu mu kama wanda suka aikata wannan laifi.
To wani lokaci idan irin wannan al'amari ya faru akan danganta shi ga abubuwan tsafe-tsafe ko wani abu, ba wani abu ko wani sashin jikinsu da aka yanka ko wani abu makamancin haka?
To shi ne abin za ka gane cewa akwai ban mamaki, ba a daidai wani gehen jikinsu ba, kuma gidan ba da komi ba, irin kayan saka ko wani abu.
Wannan lamari dai da ba sabon ba a wannan yankin ya jefa fargaba a zukatan jama'a waɗanda suke ta korafi dangane da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Bata ya dani ga gani haka mamma ya dani dubula kana de.
Kamar dai a wasu sassan Najeriya inda ƴan jamhuriyar Niger suke da damar kada ƙuri'u a zaɓen ƙasar da aka yi jiya, jihar Rivers da Edo su ma ƴan asalin jamhuriyar Niger din sun kada ƙuri'unsu a babban zaɓen ƙasar da aka yi jiya Lahadi. Wakilin sashin Hausa a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoto.
Jami'an hukumar zaɓe ta Sene a birnin Port Harcourt ta sanar cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Muhammadu Yusufu ita ce ta samu nasarar lashe zaɓen, yayin da jam'iyyar Modan Limana ta Hamma Ahmadu ta zama ta biyu. To koyaya jam'iyyun da suka shiga wannan zaɓen ke kallon yadda sakamakon zaɓen ya gudana? Ga abin da suke cewa.
Mana Alhaji Yusuf Musa, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya nan Port Harcourt Rivers State. So in nasarar da NDA tsayayya ta samu dai a nan Patako kusan inci namu ne gaba daya na jaha tunda jam'iyya ce ta kasa jam'iyya ce babbar jam'iyya
sunana Khalid Abdul mazauna Patako wanda yake wakita party na Alfa Lumana na Mallam Ahmad ko wallahi wannan bakin jikin ne ba mu ji dadi ba amma hukuncin da Allah ya kaddara babu yadda mun ka iya mu husar da shi sai dai muna nuna kuzari kuma tunda alamun da ake samu a wani sauran wajajen muna muna a kan insha Allah muna so mu hisse shi daga gidan kasa mu kai shi fadan shugaban kasa insha Allah
ita ma dai jihar Edo dake yankin Niger Delta ta bi sahun jihar Rivers wajen bayyana sakamakon zaben inda jam'iyyar PNDS tarayya ta zama ta daya yayin da jam'iyyar Modern Nimala ta Hamma Ahmadu ta zo na biyu inda kuma jam'iyyar MNS da Nasara ta zo na uku ga ra'ayoyin jam'iyyun da aka gudanar da zabe a idan su kamar haka
sunana Muhammadu Shehu shugaban tarayya na jihar Edo wannan nasara ya zo ne a dalilin cewa ayyukan da shi shugaban mu mai ci yanzu da yake yi a Niger
sunana Abu Samaila mazauni Benin to dama ɗan tarayya ɗan magudi na ayi mana magudi amma da yake akwai rahotannin da ka tawo mana cewa muna cin zabe wurare daban-daban kamar irin Kano da Lagos da dai sauransu don haka muna da ƙwarin gwiwa ma sakamakon da za a wadi na Niger gabaki daya muke da nasara Lumana Afrika Hamu Ahmad
ko meye fatan kasar ta jamhuriyar Niger bayan kammalar zaben a sassa daban-daban na Najeriya ga abin da suke cewa
shawarar da nake bayarwa ga jama'a tunda zaben nan da mu dai kamar mu da muka yi shi anan in har a ko ina haka aka yi shi abinda ya samu kawai mutanen su rungumi kaddara to mu gaskiya abu kwaya biyu ne yake damun mu ana mu jahan tunda ni na fito daga Zahar Zangar ne muna bukata ai mana hanyoyi na biyunsa inda babu madatsun ruwa ai inda kuma ya kamata a masa rijiya bohol ai musu
sunana Alhaji Abdul Mumin Haini koi shugaban ƴan Niger mazam na Rivers State hakikanin gaskiya zabe ya gudana daidai wanda ya kamata gaskiya lokaci yayi karamci tsakanin rijista din nan zuwa lokacin zabe lokaci yayi karamci shi yasa ban samu mutane da yawa ba tabbar muna so duk siyasa da aka ci ya dauki kaddara wanda yake kuma ya dauki ɗan Niger daidai wadanda da ya adawa da ɗan majority dukan su ya dauke su daidai wadaida kuma muna fatan zai muna aiki mai kyau
zuwa yanzu dai ɗan kasar ta jamhuriyar Niger suna dakon wanda zai lashe zaben na shugaban kasa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 4 sauran kusan minti 17 a halin yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyinna da shirinmu na gaba
daga Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
A daidai lokacin da zakarun gasar Premier ta Najeriya wato Eyimba suka bude sabuwar kakar wasanni tare da shan kashi wata badakala na neman kunno kai a hukumar kwallon Najeriya din ta NFF biyo bayan sallamar Tijjani Babangida Chelsea ta lallasa Manchester City ta kuma sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila a kasar Spain kuma Barcelona ta kara yin tazara ga abokiyar adawar ta Real Madrid a gasar La Liga ta kasar Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin labaran wasanni sunana Murtala Faruk Sanyinna to bari mu soma da gasar league ta Najeriya inda zakarun gasar wato Enyimba ta bude sabuwar kakar wasanni ta bana tare da shan kashi sa'ad da kungiyar Rivers United ta doke ta da ci daya da nema a birnin Port Harcourt wannan kuma shine karo na uku a jere da Enyimba din take shan kashi a wasannin ta uku domin ko ta so mashan kashin ne daga kungiyar Vipers ta kasar Uganda a wasan cin kofin zakarun Africa kafin daga baya kuma Aqua United ta doke ta ta hanyar bugun penalty a gasar kofin charity Enyimba wace ta lashe takobin kare kambinta na Zakarun League ta Nigeria ta soma ne da koma baya domin ko ta kasa zura kwallo ko daya a dukkan waɗannan wasannin uku da aka doke ta manazarta dai yana ganin cewa wannan kalubale ne musamman ga mai horar da ƴan wasan kungiyar Paul Aibogun duk da yake ya fito karara ya bayyana cewa baya fuskantar wata barazana ko matsin lamba wata takaddama na neman kunno kai a hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF biyo bayan korar da hukumar ta yi wa mataimaki na musamman ga kocin kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles Tijjani Babangida dakatarwar da aka yi wa Babangida da ya ta biyo ne bayan wata matsaya da wani taron kwamitin horarwa na hukumar ya gudanar a makon jiya to sai dai lamarin bai yi wa kocin Sunday Olise dadi ba abin da yasa ya fito karara yana kalubalantar korar da aka yi wa Babangida inda ya bayyana cewa kontaragin su biyu ai aure suke da juna shi kansa Tijjani Babangida ya kalubalanci wannan kora da aka yi masa a wata zantawa da yayi da wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal
wanda ya zama abin dariya saboda mukami ne wanda ba su suka ba ni mukami ba mukami ne wanda idan suka fito suna fituna koda suna da rigima da doyarwa Sunday Olise sannan magana ce wanda ta hada tsakanin su Chado Bunmi ni special assistant ne na Sunday Olise kuma a cikin contract din Sunday Olise yana da cancancin ya kawo assistant mataimakin mai koyar da wasa wanda zai taimaka mashi a cikin tan kuma yana da hannu ya kawo wanda zai kuma ba shi shawara akan harkan kwallon da kuma politics na Najeriya so kaga in da yarda ya sa hannu kaga da ni da assistant muna cikin contract din Sunday Olise kenan so ba za ka taba zuwa sai sun kora assistant coach din Sunday Olise ko special assistant din Sunday Olise ba sai dai in so kora Sunday Olise kaga sun kora mutum ko a cikin time saboda haka abun ya zama abin dariya
to amma suna ganin cewa cetakar da shi Sunday Olise yayi wa wato su shugabannin NFF kai ka goyo bayan sa me zaka ce game da wannan
kullun ku ina goyon Olise saboda da abin da Olise zai yi ni nan ba shi shawaran wadansu abubuwa idan ya kan maganan abin da zai da karshe kaga idan kana ba mutum shawara ai ba yaro bane ko shugaban kasa ne ko gwamnati zai kira mai ba shi shawara in ya ga ba da shawara sannan shi zai ji cikin abishin abin da yake da mun zai iya fada to kaga idan ka zo na zauna zan ga ma Olise kaji in na gama gaya mai da ka ba shi zai ji abin da yake da ma ka riga ka ba shi shawara amma da decision da ya dauka za ka bu bayan sa sai dai in baka yi decision in baka ce mashi to ban yi da wani
to ba ganin su ka da yima wato hukumar su NFF ko kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya ya saba wa waton kaidar aiki
to ni ka ce suka ban ga maganar suka a cikin wayannan maganganu ba maganar gaskiya ce aka ce aiki da wando ko da washi abin da ke faruwa shine an yi tafiya ya ce ba a samu kudade da aka ba yara ba ya ce abinci ya sai abinci ma yara wanda yara ba su da dan abincin da aka kawo musu ba ya fada abubuwa da dama a cikin yake damun sa kuma in yace ya damu wa rawa na go sun dame shi kaga magana yake da wayannan NFF din da yake magana akan su magana kan su kaga ba wai yayi fada ne ko yayi wani abu a tambaya ji yau me yake da mun tim aka tambaye sa yace saboda babu kaza kaga mutanen yanzu ba za san gaskiya wani bi da ka fada gaskiya sai a juya gaskiyar nan amma ka maka
Haji Tijjani Babangida menene gaskiyar cewa shi Sunday Olise ya ce baya son a zo a buga wasa a garin Kaduna
wato gaskiya ka gane ko idan fituna tana fitowa ta kota ina za a iya zuwa a fassara abin da ba nan ba a gaskiyar magana ita ce ina ce sun rubuta ma Sunday Olise cewa wasan ka da za ka buga na Egypt a garin Kaduna za a buga shi kuma sai mai musu da tambayar cewa me ke faruwa ni ko tun da nazo na karbi wannan coach na Super Eagles wasanni guda uku da na buga duka muka ci a garin Port Harcourt muke bugawa me yasa za ku ci da ni a garin Port Harcourt mu koma Kaduna sai sai ƙara amsa shi cewa ai tun kamun ka karbi wannan aikin mun buga dama duk wasannin mu na Africa Nation Cup a garin Kaduna za a buga shi wasannin kuma na Egypt tun kan ka zo a dama a Kaduna aka sa za a buga wannan wasa ana fadan haka yace faka na yarda za mu buga wannan wasa a Kaduna to abin sai bani mamaki yadda aka fito aka juya magana cewa Olise ya ce kaza bi yadda a buga a Kaduna ba kaga duka waɗanda ba su san kan labari ba sai su taho stadium suna bakin ciki da Olise
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila bayan da ta lallasa Manchester City da zunzurutun ci 5-1 a wasan su na zagaye na 5 a jiya Lahadi Chelsea dai wacce ita ce ta karbi bakuncin wasan a filinta na Stamford Bridge ta sami gara basa ne sakamakon matasan ƴan wasan da City din ta yi amfani da su kamar yadda kocin City din Manuel Pellegrini ya alƙawarta tun kafin soma wasan domin shirin tunkarar wasan da za su buga ta cin kofin zakarun Turai da Dinamo Kiev a ranar Laraba mai zuwa. Diego Costa ne ya soma jefawa Chelsea din ƙwallon farko a minti na 35 na wasan. Amma City ta rama cin a minti na 37 ta hanyar dan wasan ta Fofana. Chelsea ta ƙara jefa ƙwallo ta biyu a minti na 48 ta hanyar dan wasan ta Gary Cahill. William ya jefa ƙwallo ta uku, Eden Hazard ya zura ta hudu, yayin da Traore ya cike wa Chelsea din ƙwallon ta ta biyar a minti na 89 na wasan. Chelsea din dai za ta kara ne da Everton wacce ita kuma ta bi Bournemouth har gida ta doke ta da ci biyu da nema. A sauran wasannin na FA din da aka fafata a ƙarshen mako, Reading ta doke West Brom da ci 3-1, Watford ta doke Leeds United da ci 1-0, Tottenham ta sha kashi a hannun Crystal Palace da ci 1-0, ita ko West Ham ta bi Blackburn har gida ta doke ta da ci 5-1, yayin da ta kwana a tsakanin Arsenal da Hull City domin ko wasan su ya ƙarƙare ne a kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo. Idan muka duba wasannin League na Turai kuma Barcelona ta ƙara tazara wa babbar abokiyar adawar ta Real Madrid a yawan maki a teburin gasar La Liga ta ƙasar ta Spain. Hakan ko ya biyo ne bayan doke Las Palmas da Barcelona ta yi da ci 2-1, yayin da ita ko Real Madrid ta yi kunnen doki da Malaga da ci 1-1. Wannan ya faɗaɗa tazara a tsakanin su har ta maki 9, inda Barcelona take akan teburin gasar da maki 63, ita ko Madrid tana ta uku ne da maki 54. To sai dai kuma maki ɗaya ne tali ya bambance Real Madrid din da Atletico da ke samanta a matsayin ta biyu a tebur, bayan da ita ma ta yi kunnen doki da Villarreal ba wanda ya zura ƙwallo. Bari mu koma akan wasannin cin kofin zakarun Turai da za a fafata a wannan makon, inda a gobe Talata idan Allah ya kai mu za a yi karon battar karfe tsakanin zakarun gasar yanzu haka wato Barcelona da ɗaya daga cikin giwayen Ingila wato Arsenal a wasan farko ta zagayen 16 na gasar. To sai dai mai horar da ƴan wasan Arsenal ɗin Arsene Wenger yana ganin bai taɓa samun kyakkyawar dama ta doke Barcelona ba irin wannan, don haka kuma yana ganin lokaci yayi da zai kafa wannan tarihin. Arsenal din ce dai za ta karbi bakuncin Barcelona a karawar farko a gobe Talata a daidai lokacin da Barcelona ita ko ta yi shirin gaske na tunkarar kalubalen. To amma Wenger wanda sau ɗaya ne ta kai taɓa yin galaba akan Barcelona a tarihi yana ganin cewa wannan karon ma a shirye yake da ya maimaita hakan. Barcelona ce dai ta fitar da Arsenal ɗin a gasannin na zakarun Turai a shekara ta 2010 da shekara ta 2011 da kuma wasan ƙarshe ta gasar shekara ta 2006 a daidai lokacin da Barcelona za ta fafata da Arsenal. Kuma haka ita ma zakarun ƙasar Jamus wato Bayern Munich za ta yi arangama ne tare da zakarun Italia wato Juventus. Sai jibila raba kuma PSV za ta karbi bakuncin Atletico, yayin da Dinamo Kiev za ta karbi bakuncin Manchester City. Ana ci gaba da ƙara baza jita-jitar yiwuwar komawar tsohon kocin Chelsea wato Jose Mourinho a club din Manchester United domin maye gurbin Louis van Gaal. A baya-bayan nan dai an ruwaito kanwar shugaban kungiyar Inter Milan Bedi Morati tana fasa kwai, inda take cewa Mourinho din zai maye gurbin van Gaal a matsayin mai horar da ƴan wasan United din. Mourinho ɗan ƙasar Portugal dai ya je Milan ne bisa gayyatar da aka yi masa na halartar bikin tunawa da nasarar lashe kofin zakarun Turai da Inter Milan ɗin ta yi a shekara ta 2010 tare da shi Mourinho ɗin, bayan wani zaman cin abincin rana da Mourinho ɗin ya yi tare da shugaban Milan ɗin Massimo. Manema labarai sun tambayi kanwar shugaban Badi dangane da makomar Mourinho ɗin, inda ta amsa kai tsaye da cewa yana cike da farin ciki domin kuwa zai je Manchester United. To sai dai yayin nata da aka tambaye shi ya yi kokarin kaucewa daga hasashen kanwar tasa, inda ya ce shi kan a iya sanin sa Mourinho bai gaya wa kowa makomarsa ba. An dai daɗe ana raɗe-raɗin komawar Mourinho ɗin a Old Trafford sakamakon kalubalen da Louis van Gaal yake fuskanta a club ɗin biyo bayan matsalar koma baya da yake fuskanta. To da haka kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon. Kada a manta a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal da ma dukkan sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyina ne yake muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Yanzu kuma sai shirye muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka na da niyyar tattaunawa mai zurfi da kasar China bayan da hotunan tauraron dan Adam na farar hula suka nuna cewa kasar China ta girka makamai masu linzami na kabo jiragen sama a wani tsibirin da ake takaddama a kansa a tekun kudancin China. Wannan tsibirin da ake gaddama kan mallakin sa dai shine Woody Island, wani bangare ne na tarayyar tsibirin da ake kira Paracel Island, wanda ita China da Taiwan da kuma Vietnam kowacce su ke kirarin cewa mallakinta ne. China ta ce ba za ta gudanar da ayyukan soja a tekun kudancin China ba, amma a cewar Mr. Kerry akwai shaidu a kullum da ke nuna yadda China ke kara gudanar da wasu ayyukan soja, kuma hakan abin damuwa ne kwarai a cewar sa. Ayyukan da China ta gudanar a baya-bayan nan a tsibirin Woody Island sun biyo bayan wasu ayyukan na fakewa da guzuma domin harbin karsana a tekun kudancin China cikin 'yan watannin nan. A bayan jerin tsibiran Paracel, China na ikirarin mallakar tsibirin Spratly a wani gagarumin aikin yashi kasa ma, ta gina wasu tsibirai na yashi da dama a yankin, wasunsu har ta gina hanyoyin sauka da tashin jiragen sama waɗanda masu fashin baki suka ce za a iya amfani da su wajen ayyukan soja. Amurka ba ta da wani matsayi akan ikon mallakin wuraren da ake rikici akan su a tekun kudancin China, amma tana ƙarfafawa gwiwar ƙasashe da ke da hannu a wannan gardama da cewar su warware rikicin ta hanyar diplomasiyya da bin tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. A cikin watan Janairu, rundunar sojojin ruwan Amurka ta tura wani jirgin ruwan yaƙi ya bi ta kusa da tsibirin Triton, wani bangare na jerin tsibiran Paracel, domin kalubalantar yawan ikirarin mallakar wasu yankunan teku da ke kuntatawa da dama ga 'yancin Amurka da wasu ƙasashen, inji ma'aikatar tsaron Amurka. A yanda ake gudanar da taron manema labarai na kammala taron da Amurka ta yi da ƙungiyar ƙasashen kudu masu gabashin Asiya a California, Shugaba Obama ya jaddada kudirin bangarorin biyu na tabbatar da ganin an samu bin doka da oda a yankin, ta yadda za a riƙa mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma iko da diyaucin dukkan ƙasashe manya da ƙanana. Domin ganin an samu kaiwa ga hakan, Shugaba Barack Obama ya jaddada buƙatar ɗaukar matakai a yankin tekun kudancin China domin rage zaman tankiya, ciki har da dakatar da ci gaba da gina tsibirai sabbi da kuma yin sabbin gine-gine da sanya kayayyakin amfanin soja a yankunan da ake gardama kan mallakinsu. Ya ƙara da cewa dole a mutunta 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa ba tare da tsangwamawa ba, ko kuma kawar da duk wani ƙangin ayyuka na kasuwanci da ba su saba ma doka da oda ba. A cewar Shugaba Obama, jiragen sama da na ruwan Amurka za su ci gaba da shawagi a ko'ina kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shata, kuma za ta goyi bayan 'yancin da dukkan ƙasashe suke da shi na yin hakan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda ya kawo muku shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Mutumin da ake zargi da bindige wasu mutane har lahira a jihar Michigan da ke nan arewacin Amurka ya bayyana gaban kotu a yau Litinin domin fuskantar tuhuma daban-daban. Jami'an tsaron sun cafke Jason Dalton dan shekaru 45 a jiya Lahadi bisa zarginsa da harbe mutane shida har lahira, sannan ya jikkata wasu biyu a birnin Kalamazoo a ranar Asabar. Mai gabatar da ƙara a garin na Kalamazoo, Jeff Gatton, ya ce babban al'amari ne wani mutum ya tashi yana harba mutane ba gaira ba dalili. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya bankinmu na wata ziyara aiki a ƙasar Burundi a wani yunkuri na kwantar da tarzoma siyasa da ta mamaye ƙasar na kusan shekara guda. Mr. Ban ya isa Bujumbura, babban birnin ƙasar, a yau Litinin gabanin wata ganawa da zai yi da 'yan siyasar ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula. Rahotanni daga ƙasar Uganda na cewa a yau Litinin 'yan sanda sun sake cafke ɗan takarar jam'iyyar adawa Kizza Besigye kwanaki kaɗan bayan da ya faɗi a zaben shugaban ƙasar da gudanar, wanda ya ce an tafka magudi a cikinsa. Besigye ya shirya a yau Litinin zai je hedkwatar hukumar zaben ƙasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi a zaben da aka yi.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan dare, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamar na madadin Mahmud Lalo da Julie Legration wacce kula da kin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata, anan ne sahabo Imam Ali Zanda aka ta in sallama da ku, mu zama lafiya.